Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma a Niger na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kenan za a iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook Live. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, a yau Juma'a 11 ga watan Mayu shekarar 2018 za mu yi magana ne akan darajar uwa musamman da yake ranar Lahadi mai zuwa 13 ga watan nan ce ranar uwa Usman.
Haka yake, inda za mu tattauna da fasihin mawaki Aminu Ladan Alan waka daga Kano da jin waƙoƙinsa da kuma inda suka sa gaba da dalilin haka, ciki yana da wata waka fushi ma ta uwa ma.
To madalla
dan daga ciki kenan
mana ga bai ga tattaunawar da zamu yi da Amina Ala zamu karanto amsoshin ku na tambayar da muka muku na yadda kuke kallon uwa
haka yake so ai kai tsaye ma bari mu tafi cikin sakonnin da muka samu wanda mun tambaye ku a shafin mu na Facebook cewa ya kuke kallon uwaye ko kuma darajar iyaye mata ga abin da kuka amsa daga ciki. To bismillah Hafsa.
To sakon farko ya fito daga Awali direban sitaya daga Baga yace wayo kai cho yau da gobe Allah sarki uwa uwa uwa. Ai ba ta cewa komai kawai sai dai in ce Allah ya saka wa iyayenmu da mafificin alkhairi amin.
To sai shi kuma muntaka kenan ko
Musa.
Musa ne to yace to barin karanta na muntaka muntaka Liman Turaita yace ai matsayin mahaifiya ya fi gaban nanatawa duba da cewa ita ce ta fara dawainiya da mutum kama daga daukar ciki zuwa shayarwa da kuma tarbiya a matakin farko ga kuma tausayi da uwa uba jin kai ga ƴaƴanta.
Allah sarki. Sai kuma sakon Musa Sale Maleri yace Maleri yace yau da gobe shirin matasa a gaskiya duk lokacin da ranar uwa ta zagayo to fa a ranar kam ina hutar da ita aikin gida misali wanki shara wanke wanke da renan kananan kannena da sauran saboda girma mata da kuma nuna mata soyayya.
Sai Muhammad Hassan Budam yace yau da gobe ikon Allah duk wani mahaluki a doren duniya an same shi ne ta hanyar iyaye ne kuma don haka ba za a iya misalta mahaifiya ba sai dai a kwatanta kawai mu kwana lafiya.
Sai kuma sakon angon Fatima baban Suhailat yace lalle kam kowace uwa mace ce amma ba kowa bace uwa. Uwa ita ce mai son farin cikin ƴaƴanta. Uwa ita ce wacce ba ta son bacin ran ƴaƴanta. Uwa ita ce mai rungumar ƴaƴa idan uba ya rasu.
Haka yake. To mun gode a cigaba da aiko mana sakon.
To man sauraro kai tsaye ta waya muna tare da bakon mu na yau da muka ce zamu tattauna da shi saboda haka sai a biyo mu.
To salamu alaikum wa rahmatullah da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe.
Amin wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Shirin yau da gobe yana tare da Aminu Ladan Abubakar wanda aka fi sani da Alan Waka na jihar Kano.
Gani ga Hafsatu Maina.
Barka da warhaka.
Masha Allah, barkanmu dai Hajiya Hafsatu. Ya hidimomi ya ayyuka.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, mun gode Allah.
To da farko kowa dai ya san wani ne Aminu Alan Waka ba bako bane a wurin masu saurare da sauransu. Abin da yasa muka ce bari mu nemi ku shine yanayin waƙoƙinka da inda suka sa gaba. Da farko Malam Aminu, yaya a takaice zaka gaya mana tushen Ala?
Na'am, to a tushen Ala ai kasar Hausa ne, in aka ce tushen Ala an haife ni a wato ainihin ya kasai shekara ta 1973 na yi karatu ma fesara daga abin da ya sauka addini, sannan na yi karatun zamani don dogaro da kai. Yanzu kuma sunana Aminu Ala, wanda yake wakiltar harshen Hausawa a duniya.
Eh, Ala din na nufin Aminu Ladan kenan Alan Waka?
Yawa, Ala din tana nufin A tana nufin Aminu.
Mhm.
Sai Ladan kuma tana nufin Ladan. Sai kuma A ta ƙarshe take nufin Abubakar.
Aminu Ladan Abubakar Ala. Yawa, to kaga ai yanzu mun fasa bakin.
Ko ni ma ban sani ba ai.
Yawa.
Idan na tambaye ka nace ina waƙoƙinka suka sa gaba, me zaka ce? Kai da kanka.
To, ni da kaina abin da zan iya cewa inda waƙoƙina suka sa gaba, kamar yadda nake faɗa cikin wata waƙa, kima taguwar hawa na manufa alƙaryar zuwa na, wato nakan yi amfani da waƙoƙin ne don isar da sako. Waƙoƙina sun sa gaba ne wurin faɗakar da mutane, ilimantar da su, zaburar da su, sannan kuma da haska musu wasu abubuwa da ba suka gafala a kai ko kuma suka manta ko suka shahafa. Don nakan yi waƙoƙi akan abin da ka sani sai ya zama tunatarwa, in suka zo akan abin da ba ka sani ba sai ya zama ilimantarwa. Wannan su ne hanyoyin da waƙoƙina suka fara a gaba a yanzu a ƙasar Hausa.
Sai kaga wani zubin waƙoƙinka ba wai kawai waƙa ce ba, sai kaga cewa ai kaman wani labari kake ba mutum. Shin menene hikimar yin haka?
Ajiya Hafsatu, a ma'ana ta wato ainihin tasirin shi harshe ko kuma in ce adabi a waƙa, ba lalle ma faɗakarwar ya dogara da ita ba. Yakan wato ainihin taskance abubuwa na daga kalamai na harshen Hausa, sannan kuma yakan iya zama tarihi. Misali, a lokacin da nake zuwa makarantar sakandare, waƙar da nake ina wucewa a wurin mai kanti, to wannan waƙar idan aka saka ta a yanzu za ta iya mai da tunanina lokacin da nake ɗan sakandare, nake wucewa, nake tafiya makaranta. Idan a nan waƙa ba faɗakarwa ta yi ba, ta adana tarihi na wani lokaci na wani abu da ya wuce. To, tunda abubuwa sun kasu kashi-kashi da dalilin da ya sa ake yin waƙa, na farko ana isar da saƙo, ana faɗakarwa, ana wato ainihin taskance kalmomi waɗanda baƙi waɗanda suke nema su kwaranye kuma a dawo da su. Misali, yanzu irin su kalmomi su bulayi, su angara, su bubu kuwa, su alkuki, sun ga duk wasu kalmomi ne wanda yake akwai su a Hausa, su ke rigada, amma yanzu ba a amfani da su a cikin harshen Hausa. Dawo da su kuma a dinga yin amfani da su, ƙarawa Hausa rubutu ne. Sannan kuma kamar tarihi, nakan ɗauki fuskar tarihi. Misali, waƙar da Nuhu su Ahmadu Bello Saddaula.
Gamji maza abin koyo, Ahmadu Bello Saddaula. Na tuno fa'atinsa, shi ka saka nake kuka.
Gamji maza abin koyi, Ahmadu Bello Saddaula. In na tuno fa'atinsa, sai ya saka ni kuka.
Abu ubani jijin kowa, yar da ka so duka daidai, ba tuhumar ka ya Allah, yar da ka so fa yayi daidai. Shi ka tasarrufin bawa, shi ka azamu kan daidai, na zaka duroku she Allah, share hawaye mai kuka.
Gamji maza abun koyi, Ahmadu Bello Saddaula. In na tuno fatinsa, sai ya saka ni kuka.
Ina da jawabi na Allah, da Muhammadu mai girwa. Kauna ta ishan saniya, kaunar annabi mai girma da ahalin gidan mutaha sakanni na fadin ma da ashabi jumla masu rubun tafarkin ka
gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sardauna in na cino fatin sa sai ya taka ni kuka
zanu kuwai ga ta alifi kan Ahmadu Sardauna gamji maza abun koyi Ahmadu Bello Sardauna
misali waka da ne akan shahara wanda duk ta dauki falan tambayar da kike yi cewa waka ce wanda yake labari ana labari ana labari kan wani abu da ya wuce ko wani abu da ake tunanin zai faru to duk waka ta dauki irin wannan zangon amma dai kowanne irin tsari ka dauka to ya zama ka dauke shi ne dan ka isar da wani sako kana da wata manufa a cikin zuciyarka da kake son mutane su sani ko su faɗa ka su karu wannan shine dalilin da yasa nake daukar irin wannan tsare-tsare na tarihi akan sha'anin waka kuma wannan yin man nishadi shine irin kujia da sauran su kaulawai ne da sauran makamantansu
waƙoƙin fina-finan Hausa a waƙoƙin ka akwai inda kake danganta shi da cewa waƙoƙin gada me kake nufi
idan aka ce waƙoƙin gada ko da kike ba zan iya tuna wata waƙa da na danganta waƙoƙin fina-finan Hausa da waƙoƙin gada ba illa iyaka dai akwai inda nace waƙoƙin nanaye
haka ne ka fi ni gaskiya nanaye kake cewa
nanaye
yawa
kalmar nanaye kalma ce da ta fito daga bakin mata a yayin da suke waƙoƙin su na gada na dandali to lokacin da fina-finan Hausa suka samu karɓuwa a lokacin da suke rarrafen tasawa da sai zama matasan mawaƙan da yake yara ne kuma a suna ganiyar ƙuruciya kuma ta samartaka to sai zama hare-haren karin murya da suke yi na waƙoƙin Hausa suka fi ba da ƙarfi a wurin ɗebo waɗannan waƙoƙi na gaɗar 'yan mata suna jiya su irin zuwa waƙoƙin fina-finai na Hausa to shi sa aka kalli wannan fuskar aka ce kamar waƙoƙin nanaye saboda waƙoƙi ne na gaɗar 'yan mata ake jiya su zuwa ga waƙoƙin fina-finai
tasirin fina-finai waƙoƙin fina-finai da kuma irin waƙoƙin ku me ya za ka bambance mana tasirin kowanne
waƙoƙin fina-finai waƙoƙi ne waɗanda ba sa jiya zukata a fasirin masu saurare kamar dai yadda ake sauraron waƙoƙin turawa da waƙoƙin indiya saboda ka ba lallai sai kana fahimtar ma abin da ake faɗa ba waƙoƙi ne kawai da ake jin su aka tasirantar da su akan nishadi amma mu waƙoƙin suna iya ingizawa suna iya sa mutum ya zubar da hawa ne suna iya sa mutum ya ji ƙarfin zuciya dangane da wani abin da aka faɗa saboda abubuwa ne na reality abubuwa na
zahiri
su ne muke ɗauka mu yi waƙa a kai dangane da halin rayuwa da ake ciki a yanzu ko halin siyasa saboda ka abin da mutane suka sani yake faruwa akan sa muke yin waƙa saboda ka to gaga abin ya sha bamban dan haka abin da muke nasama mutane sun tabbatar da cewa gaskiya ne wani abin da suka sani ne wani abin da kuma zai iya faruwa ne muke faɗa labarin waƙoƙin da aka ɗora su akan gadon bayan su zama nishadi zalla
akwai wakar da kai ta wadda take nuna take lissafi kamar ina jin wasiƙa ce buɗaɗɗiyar wasiƙa ɗin nan da kai wadda take nuna akwai abuwa da yawa da suka faru a ƙasashen duniya da shugabanni suka dinga murabus da sauransu amma mu a Najeriya ka nuna a wakar nan cewa ba fa sa iya yin murabus zaka iya dan fayyace mana wannan wakar dan zan yi amfani da ita cikin wannan tattaunawa ta mu
masha Allah yanzu ka ga ɗaya daga cikin misali kenan yanzu buɗaɗɗiyar wasiƙa ina son aikawa Mr. President tsohon shugaban ƙasa da ya sauka wasiƙa dan ina fitar da shi cewa demokaradiyya arowa muke wani Allah da mulkin mulkiya muke yi ko a muna yin mulkin soja ne ko parliamentary system to amma yanzu sai muka ari mulkin demokaradiyya to mutanen da muka ari mulkin demokaradiyya a hannunsu yaya suke aiwatar da mulkin su na demokaradiyya a doron duniya to sai muka ce to ina tura masa sako na wasiƙa in mulkin nan an yi masa kirari da cewa mulki daga mutane dan mutane saboda mutane shine kirarin demokaradiyya to idan mutane suka taru suka ce kai muke so ka zama shugabanmu to demokaradiyya ce ne sai ka zama shugaban al'umma haka kuma idan suka taru suka ce abin da ya sa muka daura ka baka cika ka'ida baka sauka ko mun same ka da wasu illoli ko mun same ka da bambancin launin fata ko yare ko addini saboda ka sauka baka cancanta ba sai kuma ka sauka shi ne sai na buga misali da kasashen duniya waɗanda suka ci gaba a demokaradiyya har ma nan kusa kusa aka samu a Japan wanda jirgi ya mutu a cikin ruwa shi shugaban kasar ba pilot bane ba ne cikin jirgin ruwa ne mutane da suka halaka kike ganin kamar wannan kasawa sace
ko tasa jirgin yawadi
kuma kace to haka demokradiya take shi sa na rubuta wannan budaddiyar rubuta da shugaban kasar Najeriya akan cewa an kashe mutane a Yanya an kashe mutane a Abuja an kashe amma shi a wannan yanin masu ita hobi kikan kaga irin wayannan abubuwa ga su gaske ne suke faruwa da abin da kake da bin misali a duniya ya faru rana kaza lokaci kaza ina bayarwa da shekara da lokaci da sunan kasar da abin ya faru da sunan shugaban kasar akwai wanda ma a jaraba wasu ce ake tunanin a project ya kofi project din wani wani dalilin yasa ya sauka ba a kashe ko bushiya ba da zaratin kiya amma nan an kashe rayukan al'umma ba sai ga shugaban kasa a Afirka sai damu ba ko mutum nawa za su rasa rayukan su
mutane sun mutu an tafi biki da dauran aure to gaskiya ne wannan dole kai waka wasika
budaddiyar wasika ta ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya budaddiyar wasika ta ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya budaddiyar wasika ta ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya budaddiyar wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya budaddiyar wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan Nai dogaro da sarki na mai warware da kansar takiya kamun kafa da sarki na mai maganin da kan kullalliya komai da ran dadewa kariya za ta tashi domin gaskiya Allahu ga kasata ta kuwa a da uba kasar Nigeria Fulleta nake ya a gurin shugaban kasar Nigeria budaddiyar wasika a gurin shugaban kasar Nigeria bayan dubun dubatar gaisuwa a gunkan shugaban Nigeria zama bugun misalai daga shugaban kasashen duniya budaddiyar wasika ce da shugaban kasar budan Nigeria budaddiyar wasika ce da shugaban kasar budan Nigeria mulkin al'umma ne sannan daga al'umma duka duniya demokaratiya ne mulki daga al'umma duka duniya ku zaɓin shugaban ku kuwa zaɓi jama'a ta hanyar gaskiya da ya kure ya sauka duniya a kuskure wa tsarin gaskiya budaddiyar wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya budaddiyar wasika ce ga shugaban kasar mu ɗan Najeriya a rukunin musalaiya farko na sako maduban duniya waɗanda da nagarta suka sauka samu da mulkin duniya masalahar mutane ta saka su su sauka ba ko tankiya don kishin jama'ar su domin nakar a ce da su ƴan murdiya
akwai waƙoƙinka guda uku da suka yi da suka kwanta mu a rai kusan kullun sai na saurari waƙan nan
musamman ba mu kwakwara guda daya
baka kwakwara guda daya ummiye ummi ummina to wannan waka yana sani hawaye
kuma gashi kin san kin zo a daidai saboda ranar Lahadi mai zuwa ne ranar uwa ta duniya
haka ne Usman
to ita wakar ummi munina nayi ta ne saboda karawa mahaifiya karfin gwiwa daga halin rashin lafiya ta samu kanta idan baki manta ba tunda kina sauraron wakar a can cikin wani baiti akwai inda nake cewa cuta yau gobe cuta ba mutuwa ba munina cuta mai waraka ta zama kafara munina cuta mara magani to a cika da sa'ada ne Allah sa a cika da imani da salama munina to kin ga waka ce wanda nake yi dan tattashin iyaye da kuma nuna musu yanda ake yin kalamai masu dadi da kuma kara musu karfin gwiwa har ma mutum idan cutar ta tafiya ce sai aka ce to Allah ya sa a cika da kafin mutum sa'ada da kalma ta karshe kalmar shahada wani kalmomi ne masu karfin gwiwa aka ce kuma kuma cutar ba mutuwa ba yanzu ga shi shi 2006 kai wakar da shi kuma yanzu mahaifiya ta tana raye wannan da mata da ita ka je
na ga fundiya a
aiki umara kuma ta yi da karfin ta da duk abubuwan da ake tsaya a fice komai cikin koshin lafiya to kaga alhamdulillah Allah maji roƙon bawa
ni kuma idan na sauraro waƙar da bai tattukan nan da suke cikin waƙar na tuna lokacin da zan ce kusan waƙar ta fito lokacin mahaifiyata tana cikin rashin lafiya mummuna to lokacin nakan yi in nayi addu'a nayi addu'a sai in dan nemi abin da zai dan dauke min ya dan dauke min hankali to wannan waƙar nake sauraro ba ta iya bude baki ta yi magana amma in na sa waƙar sai in ga ta dago kai sai ta dan yi murmushi to sai na san waƙar yana dan kwantar mata da hankali to Allah sa a cika da imani da sa'ada ummina to in Allah ya da sai ta cika da sa'ada kuma a dunkule zaka ga matasa da dama ba su damu da iyayensu mata ba
kaman to barin ƙara akan na Hafsa kaman yanzu ni akan kaina na san in mahaifiyata tana irin kasidu din nan na san inda take garzayawa ta je ta recording ɗan kasidunta da za a kai Bayero University da wai studio ka ce ala kana ɗaya daga cikin inda suke mutunta Raihanatu Usman Abubakar Mutali me zaka bada babban sako game da ranar uwa ta duniya ga matasa da Hafsa ta magana ko ba uwar da ta haife
ka ke ba
a dama ita wannan wakar ai ni ne na yi ta wal'ala da manufar da nayi ta amma wakar ta zama ba ta ba ta zama ta biyu da ke da mutunci zuwa yanzu
ta zama ta mu
kuma kamar yanda ka bada labari na Hajiya yadda take zuwa wuri na mai sha'anin murabu ita a marubuciya mu wallafiya ce wadda take rubutun waƙoƙi a cikin ilimi na adami kuma waƙoƙin Hausa masu fadakarwa idan ka ga mutum tana wannan kokarin to lalle ta samu abin da zai tsaya ta hira ko ta samu abin da zai tsaye mata cewa ko ba komai abin da yake cikin zuciyarta ko na damuwa ko na farin ciki
haka ne
ta hanyar isar da shi
haka ne
daga cikin wata falala da Allah ya yi wa mawaki kenan ko kuma wanda yake da wata fasaha kuma da ko da yana cikin rayuwar kaɗai to wannan alƙalamin nasa ya zama abokin hirarsa ya zama kuma abin da zai tsaye mata cewa shi sa ka ga mu da Hajiya muna yin hoto ko mu zo mu tsaye ko da
Allah
sai muna ta yaran mu na waka eh ba mu buƙatar ma wani ya zo in
to kai Usman an maka kwace Aminu na ce kai wa Usman kwace wannan wani irin abu ne
kwace ne mai kyau
mun hadu Allah ya hada mu a fasaha kuma haihuwarsa kawai aka yi sabon wanda zai shiga da yayi biyayya ya samu rahmar Allah
Allahu akbar
kin ga sai Allah ya hada mu a fasaha
gaskiya
sai na zama yaki na zama da daga bari
to na sadaukar ma na sadaukar ma ita kai ma
madalla
to Mallam Aminu matasanmu suna da wani abu daya matasa suna da rena fasaha ko kuma baiwar da Allah ya yi musu a waƙoƙinka akwai waƙa da kai kake nuna cewa waƙa da kai shiga cikin ta ita ce sanadin daukaka a wurinka kuma ka gode wa Allah da ita
wasu kuma suna da tsoron fitowa su yi waƙa saboda ba su da goyen baya
wato dukkan abin da dan adam yake yi to ya kaddara cewa wannan abin da yake yi rikiya hannu bibiyu kan jiki kan karfi kada ya yi wa abin rikon su kenan kashi duk abin da ka rike shi kenan kashi to wata rana ba zai amfane ka ba amma duk abin da kake yi ka rike shi da mutukar muhimmanci ko wani irin abu ne to wata rana zai zama wani abin tarihi abin bugun misali a idan al'umma kuma abin koyi ga sauran al'ummatin musamman waka ita waka da kike gani wato nagge ce da goma kamar a ce saniya ce a cikin ta babu wani abin yarwa hatta kashinta to haka waka take har ma ina mamaki sai ka ji ma ɗan jarida suna tambayar mawaki cewa bayan waka da kake yi kana yin wata sana'a ne to wanda Allah ya ba shi waka wata kuma sana'a ne a cikin waka da Allah ta'ala ya baka Allah ya baka dukkan al'umma ta
baka
komai da ɗan jarida kuma sai ka ji da shugaban ƙasa kuma sai ka ji da malaman addini ka ji kuma da malaman jami'a Allah ya hore maka kowa kuma kuma ita a cikin sana'ar gida-gida tana da kashe-kashen ayyuka sama da 10 saboda haka ina kiran matasa su rike duk bayar da Allah ta'ala ya ba su su rike ta hannu biyu Allah zai zama da su abin da zai zama da su akan wannan mataki da Allah ya ba su na fikira babu wata ƙwaƙwalwa ta banza duk ƙwaƙwalwa da gani Allah bai yi ta banza ba
daga ƙarshe faɗa wa masoyanka masu saurare don Allah su ci gaba da sauraren shirin yau da gobe
masu saurare a ci gaba da sauraron wannan shiri mai tsananin alfanu wanda a shiri ake zaƙulo mutane masu baiwa da fasaha suna jaddada muku abubuwan da suka sani akan fanninsu na ƙwarewa kuma wanda tattaunawa irin wannan za ta janyo za ta sa wani karfashi gobe yana da sha'awar shi ma wata rana shigo wannan dangane na shirin yau da gobe ayi wannan tattauna da shi wanda kuma zai daga garin da kuma ta isa da safi
da wani baiti zaka rufe mana
faran ruwa ala faraman re nan sai nishaduwa mai sa a jikokan din sai dangane ai ado da tabullar hannaye farin dare mai sanya gumudin na auwa wannan baitin da
mun gode ka sa Hafsa kuka ala sai Allah ya biya
mun gode ka sa na hawaye da gaske
ah haba da Allah
wallahi ka sa ta kuka
nace maka wannan waka na mahaifiyata ne mahaifiyata na son waka sosai wallahi ba ta magana lokaci amma in ta ji sai ta yi murmushi
to mun sadaukar da wakar ga dukkan iyaye mata ta duniya mun gode malami sai mu ce Allah mun gode kwarai kan ya samu ya tattauna da mu kuma muna godiya da yanzu haka zancen da nake miki yana cikin wani shagali ne na wani nadin sarauta amma kin ga yake tsaye gefe muka tattauna ta
ai 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 uwa maganin kuka na aka ce
gaskiya ne
kuma ya kyauta gaskiya da yi haka
to yau ni sai in ce to dukkanin iyaye mata a madadin nan tashin Hausa na murya Amurka gaba daya muna musu murna ranar 13 ga watan da za a yi ranar Lahadi din muna taya su murnar ranar uwa ta duniya Allah ya sa mu ci gaba da ganin darajar su su kuma su ci gaba da samun kwarin gwiwar
da hakuri da juriya da mu ba
haka yake dan ba uwa ta gara an samu matsala
eh mana ka san ai an ce kullum ma ranar uwa ce
haka yake
amma kuma baki ma baya iya bayyana
abinda za a iya
faɗa ba
za ka iya bayyana ba
eh yana da yawa
to kuma ga mu anan muna nan da ku kuma kanku cike a gidan nan muna nan da ku dukkan ku kuma
na tashi ba yau naga kaman kana dan
tunani na
ai ina ji da duk matan gidan nan yau kana dan mana
watan ne ya kare zan ci gaba da kiran da yawa
to mun gode da fatan ubangiji Allah zai ci gaba da karawa iyayen mu lafiya ya ci gaba da sa su cikin ya ci gaba da ba su hakurin juriya da zama da mu
amin to muna godiya kan yanzu kan dole mu dan tattara ina mu saboda kin san lokacin ba wuya sai mu ce ai hutun karshen mako lafiya sai in Allah ya kai mu kuma ranar litinin mu sake ji zuwa da wani sabon shirin
da
shirin shirin matasa yanzu kan a madadin abokin
aiki Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Julia Lazarus Gresham da ta bada umarnin shirin da engineer Muneo sai kuma Newsman Ahmed Kabar a Washington DC ke cewa madadin Maryam Bashir Buga da ta hada mu a Facebook Live muke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa
Ah, give me the beauty.